Sashen Hausa na Muryar Amurka yake muku magana da safiyar yau Juma'a babbar rana 8 ga watan Disamba shekarar 2017 a kan mitoci da suka hada da 19 31 49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal Duniya sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a barkamu da warhaka Baba Yakub mai kiri ne tare da Ibrahim Ka Almasi Garba zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin da muke dauke da su ga labarai ga kanan labarai
to dan majalisar tarayyar Amurka kuma dan gugurmaya John Lewis ya ce zai kaurace ma kaddamar da gidan adana kayan tarihin yancin dan adam da za a yi gobe saboda Trump jam'iyyu masu tsaurin ra'ayin Islama na amfani da shawarar da Amurka ta yanke ta amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin kasar Isra'ila sannan ji Alhamis shugaban hukumar bincike ta FBI Christopher Wray yayi matukar kare hukumar daga jerin caccakar da shugaba Donald Trump ya rika yi ta kafar Twitter
to ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar kungiyar masu har hada magunguna ta Najeriya ta ce ta goyi bayan haramta magungunan tari da ke sa maye to sai dai kuma ta ce
abin takaice zaka ga shakiyancin wai had solution na facin ki kai wai har kwatami ma har kashin kadangare har wai warin masai hucin masai wanda kullun ne zaka yi da wannan
hukumar yan sandan Najeriya ta fito karara ta bayyana matsayanta akan kira da al'umman kasar suke mata da ta soke rundunar yaki da masu fashi da makami
hukumar yan sanda ba za ta cire su ba babu hukumar yan sanda a duk duniya da za ta dauke unit din ta wanda suke kula da irin wannan manyan laifuka
haka kuma za ku ji cewar hukumar yaki da safara da safaran wato da shan miyagun kwayoyi ta Najeriya ta kama wani dan kasar Africa ko kuma mai ruwan kasa biyu kenan da hudar Iblis a filin saukan jiragen kasa da kasa na Nnamdi Azikiwe dake Abuja bayan haka Juma'a Ali za ta shigo da shirinta na lafiya uwar jiki amma duk sai kun sha labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran dan jam'iyyar Democrat a majalisar dokokin tarayyar Amurka mai wakiltar Georgia John Lewis na ɗaya daga cikin sanannun yan kasar da suka shahara a bangaren kare haƙƙin dan adam tun a shekarar 1960 to amma Lewis ya faɗi jiya Laraba cewa zai kaurace ma kaddamar da gidan adana kayan tarihin da za a yi a Mississippi a gobe Asabar muddin dai shugaba Donald Trump zai hallara Lewis da wani ɗan jam'iyyar Democrat a Mississippi Bernie Thompson sun rubuta takardar haɗin gwiwa ta yin watsi da bikin buɗe gidan adana kayan tarihin haƙƙin ɗan adam ɗin a matsayin cin fuska ganin Trump ne zai kaddamar da shi kalaman Trump na kaskantar da mata da na kasassu da bakin haure da kuma ɗan kwallon kafar Amurka cin mutunci ne ga waɗanda suka yi gugurmaya tare kuma da rasa rayukansu wajen neman adalci ga baƙaƙen fatan Amurka a cewar takardar haɗin gwiwar da suka rubuta wasu kuma baƙaƙen fatan 'yan siyasa sun ce za su kaurace ma bikin buɗe gidan adana kayan tarihin babbar kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam kuma ta ƙasar NACP ta bayyana rawar da Trump ke takawa game da haƙƙin ɗan adam da abin takaici za a kaddamar da ginin kayan tarihin yancin ɗan adam ɗin ne a gobe Asabar a birnin Jackson ginin zai ƙarfafa nazari kan irin jinajirar da aka yi a gugurmayar ta kare haƙƙin ɗan adam daga shekarar 1945 zuwa shekara ta 1976 abubuwan da za a baje a gidan sun hada da makaman gallaza mutane ta matakar tsana kamar alamar gicciye ta kungiyar Ku Klux Klan da kuma bindigar da aka kashe dan gugurmaya Medgar Evers
jami'u masu tsaurin ra'ayin Islama na amfani da shawarar da Amurka ta yanke wacce take amincewa da birnin Quds a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila a matsayin wani abin da suke kafa hujja wajen samu mabiya al'amarin da ga dukkan alamu za a yi amfani da shi lokutan yakin neman zaben siyasa a ƙasashe masu rinjayen musulmi sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya bayar a ranar Laraba ta haddasa yawan zanga-zanga a wasu kasashen duniya ta yadda abin ya kai ga arangama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaro a yankunan Falastinu. Ana kyautata zaton zanga-zanga za ta fi tsanani a yau Juma'a a kasashen irin su Indonesia da Turkiya a yau Juma'an. Mai magana da yawun fadar shugaban kasar Afghanistan ya ce wannan matakin zai iya yin illa ga batun samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya kuma duk wani abin da za a yi ba da haɗin kan Falastinawa ba zai yi tasiri ba. A halin da ake ciki kuma jiya Alhamis fadar shugaban Amurka ta White House ta musanta cewa sanarwar da shugaba Trump ya yi ta daga ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa birnin Quds na nufin gwamnatin ta fice daga shirin samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Hasali ma kamar yadda shugaban kasan ya ce har yanzu muna masu bayar da himma ga batun samar da zaman lafiya kamar yadda muka saba kuma muna son mu ci gaba da matsa kaimi wajen gabatar da wannan batun a cewar sakatariyar yada labaran fadar White House Sarah Huckabee Sanders. A wata takarda na bayani da Rasha ta fitar wanda ta zo ma Isra'ila da bazata Rasha ta ce za ta dau yammacin birnin Quds a matsayin babban birnin kasar Isra'ila amma kuma za ta dau gabashin birnin na Quds a matsayin babban birnin kasar Falastinu da za a kafa.
Jiya Alhamis shugaban hukumar bincike ta FBI Christopher Wray yayi matakar kare hukumar daga jerin caccakar hukumar da shugaba Donald Trump yayi ta yi a kafar Twitter inda yace hukumomin tsaro a ciki da wajen Amurka na mutuntawa tare kuma da sha'awar ma'aikatan hukumar ta FBI. Kalaman na Ray a gaban wani kwamitin majalisar dokokin tarayyar Amurka martani ne ga sakon Twitter da Trump ya tura ranar Lahadi cewa tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey ya shiriritar da hukumar kafin tafiyarsa bayan Comey ya shafe shekaru a wurin inda ma ya jagoranci binciken bogi na email din Hillary Clinton da sauran barna ko mi ya lalata wurin kafin ya bari a yanayi mafi muni a tarihi to amma kar a tsorata za mu saki gyara wurin a cewar Trump ta kafar Twitter. A yayin da bai karyata abin da Trump ya faɗi ba ta kafar Twitter din Ray ya maida martani ta wajen kare ma'aikatan hukumar cikin lumana da cewa suna iya iyawarsu don kare Amurka daga ta'addanci da sauran barazana.
To kuna shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dan majalisar dattawan Amurka Al Franken ya bayar da sanarwar cewa zai sauka biyo bayan jirin zanga-zangar zargin da aka yi ta masa na nuna halin batsa ga wasu mata shine dai ɗan jan jam'iyyar Democrat na biyu da zai sauka sanadiyar zargin batsa a wannan satin. Labaran duniya kenan aka je daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla za mu faro rahotannin namu ne daga birnin Lagos. Kungiyar masu sarrafa magunguna ta Najeriya ta goyi bayan haramta wasu magungunan tari wanda ke sa maye waɗanda matasa kuma suke amfani da shi suna sha suna yin maye tare da kafa cibiyar jinyar masu shaye-shayen. Shugaban kungiyar na ƙasa Ahmed Ibrahim ya kasai shine bayyana haka a cikin rahoto da wakilinmu na birnin Lagos Babangida Jibrin ya aika mana.
A cewar shugaban kungiyar ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen kawar da amfani ko shan muggan kwayoyi da ake a Najeriya ba bisa ka'ida ba ko wannan yana nufin kenan kungiyar tasu ta amince da kiraye-kirayen da wasu 'yan Najeriya ke yi na ganin an kawo ƙarshen sayar da wasu nau'o'in magungunan tari da ke sa maye da yanzu haka ya zama abin sha tsakanin matasa da mata a Najeriya.
Kasan dai na farko ma dai mu ne muka basama muka ce bari fa mu fadakar wa duniya cewar abin nan fa na shaye-shayen miyagun kwari ya ta'azzara hakika maganin tarin wanda yafi illa shine wanda yake tattare da kodin eh duk kuma naji dan majalisa suna kiran wasu suna cewa me zai hana ma a hana ma sai da shi din gaba daya eh babu mamaki wannan abin duba ne zamu duba to amma abin takeicin zaka ga shakincin wai had solution na facin ki kai wai har kwatami ma har kashin kadangare har wai warin masai hucin masai wannan kullun ne zaka yi da wannan
har ila yau kungiyar ta yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta hanzarta wajen kafa hukumomin gudanarwar majalisar magunguna ta Najeriya da kuma hukumar NAFDAC da ke kula da ingancin magunguna a Najeriya zai taimaka wajen gudanar da ayyukan waɗannan hukumomi cikin hanzari a cewar shugaban kungiyar wannan ne zai tabbatar da kudirin gwamnatin Najeriya
duk wanda abin ya shafa ba gwamnati ba kawai duk stakeholders da investors din da ita gwamnati da ko kuma wato non-governmental organization wadanda suke su ba private bane na neman kudin amma suna cikin kishin san wannan harka kamar irin United States Pharmacopoeia ko World Health Organization da sauransu ya kamata duka a hada karfi a tabbatar a ga wannan irin matsaya za a cimma a ga cewar lalle duk abin da ya dace a yi shi a yi shi a ga cewa mun fara ko kuma mun kara ko da kashi 50 ne muna yin magungunan mu a gida
baban Jibrin murai Amurka daga Lagos
to madalla a gaida baban gida Jibrin a wata sabuwa kuma reshin hukumar yaki da sha da safaran miyagun kwayoyi ta Najeriya a filin saukan jiragen sama na kasa da kasa na Nnamdi Azikiwe dake Abuja sun wato wannan hukuma ta kama powder iblis mai yawan kilo 5 da rabi komandan hukumar na tashar jiragen Hamisu Elawal yayi wa wakilin Munasir Adamu Ali hikayat karin bayani a cikin wannan rahoto
kato wato abin da yake faruwa shine kasan kullun kana taka dabarar wani ta su jira wata sa ina ganin ya hira da muka fara yi da shi shine suna tunanin cewa akwai abin da gwamnati kirkiro da ake kira ease of doing business to so ana su tunanin kasan din da kace an fito da wata sabuwar manufa to wani zai kokari ya gurbata ta ya ga cewa ko zai amfani da ita ba haguwar hanya so dai daga cikin hikimar da ina ganin ake aiwatarwa kenan ake ga musu cewa ai kusan yanzu babu ma'aikata hukumar hana sha da fitoshin miyagun kwayoyi kamar da yake da yawa wasu fahimci yadda dokar take ba cewa an rage yawan ma'aikata mashiga da mafita ta kasa domin a samu saukin tafiya hada-hada to wasu sai suke musu hudubar shaitan cewa a'a in ka zo wuce ba mai ganinka tun da ma ba sa to ina ganin ɗaya daga cikin abin da suke tara a rajin ka kenan
wato Hamisu abin ya ake yi mutumin kasar Ivory Coast ya biyo ta Najeriya shin ina zai nufa da wannan hudar iblis
abin da yake faruwa kasan ita dokar kasa ta ba da yancin cewa kana iya samun abin da ake kira zama dan kasa na kasashe guda biyu asalin dan Najeriya dan karamar hukumar Ogun da jihar Enugu asalinsa kenan kusan a bincike ya nuna mana sunansa Christian Uchenna amma a cikin takardar da yake amfani da ita Chioto Madu yake amfani da ita a matsayin dan kasar Ivory Coast so Tayu ya shiga ta boda ne yaje samo wannan takardar tafiye-tafiye ta kasa da kasa wato passport da kasar Ivory Coast wanda shi ana so tunanin abin da yadda ya gaya mana cewa a can aka haife shi amma ba mu yarda da wannan ba har yanzu domin muna cikin bincike tunda abin ya faru ne wajen misalin karfe 1
amma Hamisu yanzu da kuka bincika shi ina yake ni nufin tafiya da ita wannan hoda ta Iblis
ka san kaman wurare irin su India da Pakistan ana samu hodar heroin a can to su kuma abin da yafi basu wahala shine kodar cocaine so in har da ya samu shi abin da yake tunani abin da yake cikin takardar sa na tafiye tafiye shine zai je shi India daga Addis zai zarce India
to yanzu ina yake shi wanda kishin kun yana hannunku ne yanzu
a yanzu haka yana na hannunmu saboda ai yanzu nan muna bincike dan a lokacin da kusan kamar karfe 6 ba muna sauraron cewa ya gama rubuta mana basin abin da ya faru
daga nan kuma in kun kammala sai wani mataki za ku dauka na gaba
a daga nan za mu gurfanar da shi gaban kuliya masu sabu za mu da fuskanci abin da ya tura a kansa
to kar a sha kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku sauka
to madalla a gaida Nasiru Adamu Eli Kaya Hedkwatar 'yan sandan Najeriya ta bayyana matsayinta a wani taron manema labarai akan ta soke wato reshinta na rundunan yaki da masu fashi da makami ga wakilinmu Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
All the complaints and all the allegations against SAS personnel.
Kakakin rundunar ƴan sandan Najeriya kenan, CSP Moshood Jimo, ke jawabi a taron ƴan jaridu a kan kiraye-kirayen da ƴan Najeriya ke ta yi a kafin intanet na soke ɓangaren rundunar ƴan sandan da ke yaƙi da ƴan fashi da makami, wato Federal Special Anti-Robbery Squad. Superintendent ƴan sanda Al-Mustafa Sani, jami'in labaru ne a hedkwatar ƴan sandan Najeriya.
Su wayannan mutanen jama'a su tuba su yi hankali su gani. Dan me yasa yanzu suke wannan abubuwan a Najeriya? Kowa ya sani idan watannin ƙarshen shekara suka zo an fi samun matsaloli na fashi, an fi samun matsaloli na garkuwa da mutane. Hukumar ƴan sanda suna nan tana ta bincika ta tabbatar da cewa ba wani ne yake mana zagon ƙasa ba. Saboda haka hukumar ƴan sanda ba za ta cire su ba. Babu hukumar ƴan sanda a duk duniya da za ta ɗauke unit ɗinta wanda suke kula da irin wannan manyan laifuka.
Biyo bayan ƙorafe-ƙorafen da jama'a suka yi ta yi, yanzu rundunar ƴan sandan Najeriya ta sake fasalta tsarin wannan runduna.
Saboda haka Inspector General Police ya gyara yadda za su dinga yin aiki. Za a samu commissioner ƴan sanda wanda zai zauna a nan, headquarter ƴan sanda wanda zai dinga kula da su. Duk jihohi da ake da su a Najeriya za a tura commander wanda zai kula da wayannan ɓangaren da suke kula da wayannan manya-manyan laifuka.
Kace misali za a samu shugaban su wanda commissioner ƴan sanda ne a nan Abuja zai kula da su. Ba za a samu cin karo ba musamman tunda a jiha ko commissioner ƴan sanda na jiha kuma ce su waɗannan federal SAS suna ƙarƙashin wani kuma commissioner ƴan sanda a nan Abuja.
Chief commissioner ƴan sanda duk wanda aka tura masa commander dole ya biyayya ga Chief commissioner ƴan sanda na jiha domin aiki suke a jiha, domin a tabbatar da tsaro a jiha.
Idan aka tura shi commander da zai ke kula da runduna ta musamman da ke yaki da wasu waɗannan ƴan fashi ɗin, a wurin wa zai ke karɓan umarni in misali aka tura shi jiha?
Zai karɓi umarni ne daga wajen commissioner sa da yake Abuja. Shi kuma commissioner da yake jiha shine wanda yake ƙasa wajen abin da ake kira operation.
Su dai jami'an wannan sashi na ƴan sanda ba sa sanya kayan sarki, da wani lokaci jama'a ke cewar da wuya a bambance su da ƴan daba in aka haɗu da su akan titi.
Tuna an kawo wannan gyaran domin yanzu Inspector General Police ya musu uniform wanda za su dinga sakawa, wanda zai nuna duk Najeriya abu ɗaya za su saka wannan uniform ɗin wanda aka rubuta ƙarara a jikinsa cewa Federal SARS FSARS a jiki.
Superintendent ƴan sanda Al-Mustafa Sani, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku ƙarfe 12 ne da minti 18 na dare a nan Washington. Ga kuma shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Zazzaɓin cizon sauro zazzaɓi ne da za a iya rigakafin sa da kuma warkar da shi. To amma duk da magungunan da ake haɗawa na jinyar wannan cuta, a kulliyomin 'yan Najeriya da ma sauran 'yan ƙasashe da dama suna kamuwa da cutar, da yawa kuma suna mutuwa. Me yasa kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu ne a yaƙi da zazzaɓin cizon sauro? Abinda za mu duba kenan a yau. Kafin idan da sauran lokaci, ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke fatar kuna nan lafiya. An daɗe ana ƙoƙarin daƙile zazzaɓin cizon sauro. To amma babu alamun samun nasara da ake son gani na daƙile barazanar da zazzaɓin cizon sauron ke wa al'umma. Har yanzu zazzaɓin na ci gaba da yin barazana ga rayukan jama'a. Wani rahoto da ƙungiyar lafiya ta duniya ta gabatar a shekara ta 2015 ya nuna cewa fiye da mutane miliyan mai tan ne suke fama da zazzaɓin cizon sauro, kuma fiye da mutane 437 ta kashe. Fiye da kashi 90 daga cikin 100 na waɗannan mace-macen suna faruwa ne a ƙasashen nahiyar Afirka. Shin me yasa ne duk da kokarin da duniya ke yi na yaki da wannan cuta ta hanyar samar da gidajen sauran da aka fesa wa magani da kuma dabara hada magunguna iri-iri wajen jinyar wannan cuta har yanzu kwalliya bata biya kudin sabulu ba. Na gayyato Dr. Munir Mustafa kwararre akan cututtuka masu saurin yaduwa a jami'ar Pittsburgh na Amurka domin ya mana karin haske.
Wato Hajiya Jummai, kamar yadda kika sani, zazzabin cizon sauro yana ana samun sa ne ta hanyar kamar yadda aka faɗa ta hanyar cizon sauro. So in har dan adam da sauro za su haɗu, wato za a ba wa sauro dama a cikin gidajen mu ba ya amfani da ba a tsaftace mahalli ba, ba kuma yi amfani da gidajen sauro wanda hukumomin lafiya na duniya da kuma gwamnatoci suke rabawa kyauta ba, to in har ba za a amfani da waɗannan abubuwan ba zai zama cewa dole wannan zazzabi na cizon sauro ya zama ya yi yawa a cikin al'umma. Sannan shi zazzabi na cizon sauro akwai ka'idoji na magunguna wanda hukumomi da likitoci suka ƙayyade su. Ana saboda ya fara bujirewa magani da ana amfani da magani ɗaya, yanzu hukumomi sun fito da tsari da ake haɗa magunguna kala-kala a nawa tsawon kwani don a yi maganin su. To amma yanzu abin da mutane suke yi shi ne, wani idan aka ba shi magani na kwana biyar ko na kwana uku ko na kwana huɗu yana shan na kwana ɗaya ko biyu, in ya ɗan ji dama-dama sai ya watsar da magani ya daina sha. To wannan yana ƙara ƙarfin bujirewar da cutar take yi wa magani, saboda a kowane lokaci ita kwayar cuta in ka sha magani kaɗan baka kashe yadda ya kamata ba, to kwayar cutar nan za ta ɗan suma ne a jikin mutum. To mutum na daina shan magani ta farfaɗo, wato ta daina jin wannan maganin.
A saboda haka ko da an sake ba shi maganin aikin banza ne.
Yawwa, to in fa magani biyu ne da aka bada, to yanzu fa sai an nemi na uku ko na huɗu an ƙara a kai, saboda in ta farfaɗo wannan maganin ta riga ta bujire masa kenan.
To baya ga waɗannan matsaloli da ka bayyana, kuma menene ke hana ruwa gudu a wannan yankuri?
Yawwa, sannan bayan wannan matsala ta mutane ba sa shan magani yadda ya kamata wasu, akwai kuma matsala ta su kansu magunguna, kamar akwai an samu yawaitar magunguna na jabu wanda ba su da inganci a kasuwanninmu, wanda wannan kuma haƙƙi ne na hukumomi su ƙara jajircewa su sa ido su lura da yanda wannan gurbatattun magunguna suke shigowa a kauda su. Saboda duk inda mutum aka ba shi maganin da bai kai ƙarfin yanda ya kamata ba, sai kaga ana ta shan maganin babu nasara.
Kenan aikin banza kenan, an baka magunguna ko da ka sha adadin da likita ya yanka maka ba za ka samu sauki ba kenan.
Yawwa, saboda ai abin ba wai sinadarin maganin da likita ya rubuta ko ake tsammani ba, ko ya zama ba a cika shi yanda ya kamata ba, su ba a sai magungunan da wani lokacin ma alli suke sawa ko chalk su sa a cikin maganin. To wannan kuma har a babban a kalubale ne ga hukumomi akan su ƙara zuba ido su lura da musamman hukumomin kan iyaka irin na custom da hukumar kula da magunguna ta NAFDAC, hukumomin lafiya na jihohi, wanda sau da yawa an samu a shekarun baya akwai lokutan da aka dinga yin kame ana kama irin waɗannan masu yaɗa magungunan jabu.
To ku likitoci kun yi bayani da masana akan cewa zazzabin cizon sauron nan zazzabi ne da za a iya rigakafin sa kuma za a iya warkarwa.
Na'am.
To mutane, me wani shawara za ka ba mutane tunda an ce rigakafi ya fi magani?
To shi rigakafi na farko shi ne duk yanda za a al'umma za su yi su tsautar da rage yawan sauran da yake muhallinsu, wato ta hanyar tsafta, ta hanyar kula da muhalli da kwatoci da duk wani abu da wata shara ko wani shirgi ko tarkace da za su tara sauro a muhallinmu ko ciyayi ko yayi haka da sauransu. Saboda haka tsafta, kamar yadda muka sha faɗi a wannan fili, ita ce matakin kariya na farko, tsaftan muhalli. Mataki na biyu shine a kula da bin shawarwarin likitoci, sannan kuma musamman zazzabin cizon sauro wanda ya fi wa illa mata masu juna biyu da ƙananan yara kan ƙasa da shekaru 5. To a tsarin lafiya ana akwai duk matar da take zuwa awon ciki a asibiti lokacin awon ciki ana ba da magunguna na wannan zazzabin cizon sauro.
Kuma wasu ma ana ba su gidajen sauron nan da aka fesa wa magani.
Yau sannan ana ba da maganin sauro dama bangare biyu ne. Na farko ana ba da wannan gidan sauro, sai kuma akwai masu ciki kuma saboda hadarin da suke ciki ana kara musu da magani da yake kariya koda sauron ya cije su abu zai zo da sauki. Kun ga nan matakin farko dai a je awon ciki. Na biyu idan aka je awon magungunan da aka bada a sha. Na uku gidan sauro da aka bada ba wai mutum ya je kasuwa ya ce zai saida a bashi dan wani abu, wani ma shinge zai yi da shi, wani zuwa zai yi amfani da shi ba a yanda ya kamata ba. Zo ai abu a sa a dinga kwana a cikin musamman kananan yara da mata masu juna biyu, saboda wannan zazzabi na cizon sauro idan ya shiga yanzu nan sai ya sa ƙananan yara su ya hallaka su ko ya musu mummunar illa su fara surutai ko kuma jijjiga da abubuwa makamanta haka.
To dama masu iya magana suka ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira, to su kuma ta ɓangaren hukumomi fa?
To ta ɓangaren hukumomi na farko matakin farko shine sa wayarwa da jama'a kai akan zazzabin cizon sauron nan a bashi muhimmancin da ya kamata. Dan alƙaluma da hukumomin duniya suka fito da shi sun nuna ƙasar Najeriya tana a cikin ƙasa wani alƙalamin ya nuna ita ce ta farko a yawan wanda suke mutuwa da ciwon zazzabin cizon sauro, wasu alƙaluman su nuna ta zo ta biyu. Saboda haka dai ba a duniya ƙasar Najeriya tana cikin manyan ƙasashe da suke da gagarumin matsala. To duk abin da aka ce a duniya kafi kowa matsala ta wannan ciwon su ka ya kamata a ce hukumomin wannan ƙasar sun fi kowa mai da hankali kenan a wajen yanda za a kiyaye da kawo samun sauki na wannan cutar. Magani, wayarwa mutane kai, samar da gidan sauro, kula da tsaftar muhalli, duk abubuwa ne da gwamnati tana da hannu a cikinsu.
A saboda ƙurewar lokaci, Dr. Muhammad Ladan ba zai samu damar amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
Ɗan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka mai wakiltar Georgia John Lewis na ɗaya daga cikin sanannun 'yan ƙasar da suka shahara a ɓangaren kare haƙƙin ɗan adam tun daga shekarar 1960, amma ya ce ba zai halarci ƙaddamar da ginin adana kayan tarihin 'yancin ɗan adam da za a yi gobe saboda shugaba Trump. Koriya ta Arewa ta ce ga wurtaccen atisayen nan da ake yi tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu ya ƙara sa wayuwar yaƙi a yankin ruwayen Koriya ya zama tartibi.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, 7 agogon Ghana za ku ji mu dauki da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin kowa da kowa din sashen Hausa da muryar Amurka, musamman ma Ibrahim Ka Almasi Garba da wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu, sai injiniya mu na wannan safe Mr. John Baba Yakuma Kiri ke sallama da ku. A huta lafiya.